Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya, sunana Baba Yakubu Makiri tare da Aisha Mu'azu. Da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na wannan safiyar yau Juma'a babbar rana, 31 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, Aisha ba mu kanin labarai.
To baba, kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta baci akan cutar coronavirus. Aje Alhamis ne aka kammala iwa lauyoyi masu kare shugaba Donald Trump da 'yan majalisa wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shugaban kasar tambayoyi. Shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka aje Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma wacce take haɓaka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirinmu za ku ji cewar Jami'ar Bayero ta Kano ta buɗe cibiyar horar da mata dabarun kiwon lafiya domin samar da ma'aikatan lafiya mata a yankunan karkara.
Yawan population din Kano inga tana da wurin miliyan 13, kenan ya kamata tana da ma'aikatan asibiti 22,000, amma Kano yanzu tana da 2,000 ne kadai.
Haka kuma za ku ji cewa a yau ne kungiyar Kan take fara wasu addu'o'i na gama gari na kwanaki 3 akan samun zaman lafiya a Najeriya. Sai dai wasu shugabannin ta cewa suke
duk waɗanda abubuwan wato yakan sa a zauna ana tunani cewa kai abubuwan da suke faruwa ma yayi huma da sanin shi shugaban kasa da waɗansu manya wajen.
Muna kuma tafi da shirin da dan gari wanda sashen Hausa da muryar Amurka ke haɗin gwiwa da ƙawayensa, wanda shirin na yau ko zai kawo muku tarihi ne na masarautar Lere da ke jihar Kaduna. Muna ɗauke kuma da nasihar Juma'a, amma duk sai ban kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta baci akan cutar coronavirus wacce ta bulla a China kuma ta bazu zuwa wasu kasashen duniya 18. Wannan sanarwar da aka fitar a jiya Alhamis a Geneva na nufin cewa WHO ta dauki barkewar wannan cuta a matsayin wani babban al'amari wanda ke bukatar haɗin kan kasashen duniya don magance shi. Masana sun ce akwai alamun cewa kwayar cutar ta virus tana bazuwa ne daga wani zuwa wani. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Amurka a jiya Alhamis ta bada rahoton farko kan yaduwar kwayar cutar daga wani zuwa wani. Likitoci sun bayyana cewa wani mutum mazaunin Chicago ya kamu da kwayar cutar daga matarsa wacce ta kai ziyara birnin Wuhan. Shine mutum na shida da aka tabbatar da ya kamu da kwayar cutar ta coronavirus a kasar Amurka. A jiya Alhamis ne aka kammala yiwa lauyoyi masu kare shugaba Donald Trump da 'yan majalisar wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shi tambayoyi, yayin da ake ta baban ko a gayyato wasu shaidu su ba da bahasi. Lauyan Trump Alan Dershowitz a ranar Laraba ya kalubalanci zargin da aka yi wa shugaban kasar, inda ya ce koda shugaban kasar ya buƙaci Zelensky ya taimake shi a siyasance da nufin saka masa da tallafi, wannan bai kai abin da za a tsige shi ba. Duk wani jami'in gwamnati da na sani yana da yakinin cewa zabansa zai amfani al'umma, kuma har idan shugaban ya aikata wani abu da yake ganin zai taimaka a zabe shi domin yi wa al'umma aiki, to bai kamata a ce wannan ya kai mizanin da zai sa a tsige shi ba, inji Dershowitz. Jagoran masu gabatar da shari'a ɗan Democrat Adam Schiff, kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar wakilai, ya dage akan cewa bayanan Dershowitz ba su da tushe. Shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka a jiya Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka, inda ya ce ba zai yiwu a yi wasa da kulla wato ƙawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin kasashen Sin da Rasha ke yi a nahiyar ba. General Stephen J. Townsend ya faɗawa wa kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin soji cewa burin Amurka ne ci gaba da ganin zaman lafiya ya ɗore a ƙasashen Afirka. Yuwar Amurka ta rage kuɗaɗen da take warewa don harkokin tsaro ya ɗagawa ƙawayen ƙasar kamar Faransa hankali, musamman ma a yankin Sahel da ke yammacin Afirka, yayin da mayakan da ke da alaka da alƙa'ida da kungiyar IS suke yunkurin shiga yankuna da ke da yawan al'umma. A gabashin Afirka kuma, ‘yan Amurka uku ne aka kashe a cikin watan nan a harin da alƙa'ida ta kai, wanda ke da alaka da Al-Shabab, wanda ya kasance na farko a Kenya da ya sanadiyar lalata wasu jiragen yakin Amurka. A yanzu haka, kimanin dakarun Amurka 6,000 ne suke nahiyar Afirka. Kuma 4,000 na daga cikinsu suna zaune ne a sansanin Amurka ɗaya tilo da ke nahiyar Afirka, wanda ke ƙasar ƙuryar arewa maso gabashin Afirka a Djibouti. Faransa ce ke kan gaba a wannan yunkurin a yankin Sahel, inda ta ƙara aika dakarunta 220 bayan dakaru 4,500 da ta jibge a nahiyar.
Madalla da sheki an jima kadan zaki dawo mana da sauran labaran duniya. To yanzu bari mu fara likawa a jihar Kano inda jami'ar Bayero ta Kano din ta bude cibiyar zamani ta horar da mata dabarun kiwon lafiya a matakin farko a kokarin samar da ma'aikatan kiwon lafiya mata musamman ma a yankunan karkara. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Hukumar Rurai Kasashe Masu Tasowa ta Kasar Birtaniya wato DFID karkashin shirinta na bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health ta kafa cibiyar, yayin da cibiyar bincike da nazarin jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayero Kano za ta kula da ayyukan cibiyar.
In sa akwai babban matsala a nan arewa, rishin ma'aikatan kiwon lafiya mata. So ganin haka nan shekara 7 muna aiki. So mun kusa ƙara aiki. Kuma ga matsalolin sai ƙaruwa suke, shine muka zo muka haɗa guyuwa da Bayero University domin a ci gaba da aiki. Yawan population ɗin Kano in ga tana da wurin 13,000,000 kenan, ya kamata tana da ma'aikatan asibiti 22,000, amma Kano yanzu tana da 2,000 ne kadai. So zaka ga mace ta je asibiti, ta je haihuwa, bata ji daɗin yanda namiji ya tattaba ta ba, zaka ga cewa ba za ta sake zuwa asibitin nan ba in wata haihuwar ta zo. Shi yasa in ga muke da matsalan mace-macen mata, domin wangan matsalan ma'aikatan lafiya yana cikin su. So shine din muke ta kokari, muke aiki da gwamnati, da yanzu kuma mun zo muke aiki da Jami'an Bayero na University domin a dubi wangan matsalan, a ga yaya za a yi a walwale shi.
Dr. Fatima Ladan kenan, daraktan shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health. Farfesa Hassana Sani Darma da ke zaman daraktan cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayero Kano ta yi ƙarin haske game da rawar da za su taka wajen raya sabuwar cibiyar horaswar.
Mu cibiyar mu inda muka fito za mu taimaka shi ne da suke ta wannan abubuwa a ƙauyuka da karkara za su ƙare aikinsu a tsakiyar wannan shekara. To shi yasa suka zo suka kafa ɗakin horo a cibiyarmu. Yadda koda sun gama sun tafi, mu kuma wannan cibiya tamu za ta iya ɗaukan ayyukan nan da suka ringa yi da tallafin gwamnati, da tallafin jami'a, da tallafin wasu ƙungiyoyin, sai a kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe, sai kuma a ci gaba da wannan horaswar da suka fara yi, yadda kada aikin da suka fara ya zamana ya mutu.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta bayyana aniyar cin gajiyar ayyukan wannan sabuwar cibiyar horas da mata dabarun ayyukan lafiyar bil'adama. Dr. Tijjani Hussaini shine sakataren zartarwa na hukumar lafiya matakin farko ta jihar.
Muna da asibiti kanana kawai kusan guda 1,200, muna da manyan asibiti kusan guda 40. Wannan asibitoci kuma a cikinsu da akwai ma'aikata na lafiya daban-daban. So su kuma ma'aikatan lafiya a kodayaushe suna buƙatar sa'i zuwa sa'i su inganta saninsu, su inganta yanayin aikinsu. Ita wannan santa gwamnatin jihar Kano za ta yi amfani domin ta tabbatar cewar ma'aikatanta sun inganta ayyukansu, domin a ga cewar mutanen jihar Kano suna samun kulawa da ya dace su samu a cikin harkar lafiya.
A bana ne dai wa'adin shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya na hukumar Raya Ƙasashe ta Ƙasar Burtaniya wato GFID ke kammala ayyukansa na tsawon shekaru 7 a jihohin Kano, Jigawa, Zamfara, Katsina, Yobe da kuma Borno. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da la'agaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauki da sauran labaran duniya.
Tsarin shugaba Trump ya hada da mamaye kwazazzabin Jordan, wato dogon tsiri da ke tsakanin Jordan da yankin yamma. Wannan ya kunshi kimanin kaso 1/3 na kasar yankin na yamma, kuma daya daga cikin manyan tushen dabino. Babu daya tsakanin bangarorin biyu na Isra'ila da Falastinawa da suka san abin da wannan yankin zai amfana da shi daga wannan tsarin. Amma bangaren Isra'ila suna kyautata zato, kana su kuma Falastinawa suna damuwa. Firayim Ministan Isra'ila Netanyahu yana farin ciki da batun kwarin na Jordan wanda ke kunshe a tsarin Trump na zaman lafiyar. Yahudawa 6,000 da ke zaune a yankin ba su da tabbacin sauyin da zai faru ko kuma abin da zai biyo baya, amma kuma suna da kyakkyawar fata. A nan wani ba Yahudi ne yake cewa wannan abu yayi mana kyau, dukkan kwazazzabin Jordan kimanin kilomita 80 zai kasance karkashin ikon Isra'ila. Wannan na nufin cewa doka ce da ba sai Isra'ila ta ci gaba da amfani da karfin soja ba. Kimanin Falastinawa 25,000 ne ke zaune a wani birni kusa da birnin Jericho wanda ke karkashin ikon hukumomin Falastinawa zalla. Sun damu cewa babu abin da zai hada birnin Jericho da sauran yankin yammacin kogin Jordan har in Isra'ila ta mamaye kwazazzabin Jordan. Yunkurin Amurka na inganta kariya ga dakarun Iraki daga makamai masu linzami da Iran take harbawa na fuskantar tseko daga hukumomin Iraki waɗanda ke tababan ko su amince a yi ta harbo makamai cikin ƙasar. Muna buƙatar izinin hukumomin Iraki, sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Duk da irin rikitarwa da ke tattare da wannan lamari, Mark Esper da wasu manyan kusoshin Pentagon sun dage kan cewa ana buƙatar tsarin tsaro na makamai masu linzami bayan da kimanin dakarunta 50 suka samu raunukan kwakwalwa a sakamakon wani harin makamai masu linzami da Iran ta kai a filin jirgin saman Al-Assad a farkon watan nan na Janairu. Sama da mutane 30 daga cikin dakarun nata sun koma bakin aiki, amma har yanzu sauran suna karɓar magani tsakanin ƙasashen Jamus da Amurka. Daga ƙarshe, wata tambaya da ba safai ake yin ta ba yayin yakin neman zaɓe ita ce, ko Amurkawa sun shirya don zaɓar mace a matsayin shugaban ƙasa? Ko da yake kimanin shekaru 10 baya a shekara ta 2008 aka kafa tarihi a yayin da 'yan Amurka suka zaɓi Ba'amurke asalin ɗan Afirka a matsayin shugaban ƙasa, matsayi mafi girma a ƙasar, yana iya yiwuwa mace ta bisa hunsa? Wani bincike na ƙasa da aka gudanar a ƙarshen watan Janairun nan ya nuna cewa mace mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaida takara. Ita ce tana matsayi na uku da kimanin goyon baya kashi 15 cikin 100.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ganin irin matsaloli na tsaro da na masu satar mutane domin karɓan kuɗin fansa da sauransu, mabiya addinin Krista a Najeriya ƙarƙashin babban ƙungiyar Khan sun fara addu'o'i a yau Juma'a domin samun sauƙin waɗannan matsalolin. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya, wato Khan, ta shirya gudanar da azumi da addu'o'i na kwanaki uku don roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Sakataren ƙungiyar Khan a jihar Plateau, Reverend Polycarp Lubo, ya ce komawa ga Allah shi ne kaɗai zai magance matsalolin tsaro a Najeriya.
Mun shirya addu'o'i domin gan cewa ya kyautu tunda shike mu masu ban gaskiya ne, mun dogara ga Allah, ai ba makami da shuransu ne zai iya cece mutane ba. So tunda shike ga kidnapping, ga kashe-kashe, ba za ka iya tafiya gona ba, a ɗibo ko haram suna ɗibo mutane, ana ga masu laifin sharabu, ga wannan kancaman da aka kashe shi ma kowa yana tafiya da fara gaba. So ba abin da za a yi sai dai a jiyo gun Ubangiji Allah madaukaki yanda shi zai ji kukan mu ya magance mana wannan abu.
Daga yaushe zuwa yaushe za a fara wannan addu'o'i?
Za a fara ga 31 ga wannan watan zuwa watan gobe kwanda kwana biyu.
Shugaban majami'ar ECOWA ta kasa da kasa Reverend Stephen Panya Baba yace jama'a na bakin cikin abin da ke faruwa na kashe-kashe, sace mutane don neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro.
Mutane yanzu kawai suna cikin bakin ciki. Abun da ya dame mu shine duk da waɗannan abubuwan da suke waɗanda an ba su shugabanci na tsaro, shi kuma shugaban kasa sai ya ajiye su. Abun na bamu mamaki domin a kasashen waje in dai ana irin waɗannan abubuwa sai ka gan shi shugaban kasa zai canja mutanen da ya sa su duk waɗannan abubuwan, wato yakan sa a zauna ana tunani cewa kai abubuwan da suke faruwa ma ya yiwu ma da sanin shi shugaban kasa da waɗansu manya wajen kuma ana yi ne domin a cima waɗansu kabilu mutunci ko kuwa a cima waɗansu addinu mutunci.
Me kake ganin kamar ya kamata su yi domin a kawo ƙarshen wannan tashin-tashin?
Har yanzu zan sake maimaitawa cewa waɗanda an sa su suna hidiman tsaro ko security na wannan country din yanzu ya kamata a bar su tafi. A samu sabobi a sa su a wajen, kuma sabobi din nan a garwaye su daga kabilu daban-daban daga addinai daban-daban. Na biyu kuma tabbata cewa su sojojinmu police an ba su makamai wanda ya cancanta.
Shima limamin ɗarikar Katolika a Abuja Archbishop Ignatius Kaigama ya hori waɗanda ke aikata wannan ta'asa da su koma ga Allah.
Su tuba, Allah yana gani abin da suke yi. Idan sun ce gwamna bai gani ba, sarakuna ba su gani ba, yan sanda ba su gani ba, Allah yana gani. Ni dai kalma na wurin su yi tuba, su zubda kayakin yaki, shari'a na zuwa. Babban shari'a su yi tuba.
Limamin ɗarikar Katolika kenan Archbishop Ignatius Kaigama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 zango FM. Bayan haka, wato a koda yaushe za ku iya zuwa a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron sauran shirye-shiryen mu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin nan na da dan gari.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadin tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision FM Nigeria da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar Lere dake gabashin jihar Kaduna. Takin algaitar masarautar Leren Zazzau ta jihar Kaduna kenan dake arewa maso gabashin jihar, wadda take kunshe da gundumomi 9 da wasu ƙauyuka da dama ƙarƙashin ta. Yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma masunta ne. Lerere kalma ce ta Fulatanci da take nufin mazauni dindindin. Malam Muhammad Dabu Titi, wanda Bafulatanin Wunti ne daga ƙasar Bauchi, ya kafa wannan gari a shekarar 1808. Ismail Umar shine dan Isan Lere.
Wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulatanin Wunti suna ƙarƙashin shi sarkin Lere na farko Muhammad Dabu Titi. Bawan Allah ne wanda yake basaraki. Sun fito ne daga wani yanki na ƙasar Mali, wani lokacin tana daular Songhai. Sai to tun da an ce in daina yawo in yi sarauta, to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu, to asalin samun Leren kenan.
Tun bayan da aka kirkiri masarautar Lere a ƙarƙashin lardin Zazzau, masarautar ta fara ne da matakin dagaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu. A lissafi Lere tana da sarakuna 19 banda sarki Abubakar Garba Muhammad na biyu, wanda ke kan karagar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na 20. Ana yi wa garin take da Leren Zazzau ta yamma da Bauchi, wanda ke da wasu muhimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin.
Ita neranmu na Nerazzo farkon kafawanta ta kafu ne da yaƙi. Mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu. Suna aji dawakai nagartattu ganannu wanda duk inda suka shiga fagen yaƙi dole ne sai an tsorara musu. So suna yaƙi kuma suna noma da kiwo. Shi kirarin da ake wa sarkin lere mai hana noman gasa saboda in noma ne suna noma yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba. Akwai shi jika Muhammadu Dabo Tite din ana ce mishi Muhammadu dan kaka wanda shi ne ya zo daga baya kafa ita garin lere na yanzu.
Duk wata masarautar kasar Hausa tana da wasu muhimman abubuwan tarihi da take tunkaho da su waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita. Ko danne irin kayan tarihi ne masarautar Lere yake takama da su?
Babban abun da yake na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a Lere, tambura. Su tamburan nan da kake gani na Lere ana wa sarki kirari da mai tambura 12 a cikin kasashen da aka ba tuta shi tutan Shehu Usmanu suna da tambura 12 waɗanda ba su samu tutan Shehu Usmanu ba kamar wanda aka suka samu Vassal States kamar irin su Lere din duk ba wanda suke da tambura 12 sai Lere. Tambura ana buga dama in za a je yaƙi ne ana buga tambura. Kuma ana wani shagugulan sallah ana buga tambura. Idan za a aure da ɗayan sarki ana buga tambura. In aka naɗa sarki ana buga tambura. To a wani lokacin ne wayannan lokutan ne kawai za ka ji ana buga tambari a Lere. In ba wani lokaci ba hali za ka ji an buga sai dai wani lokaci na muhimmi musamman ya kama shi ne sarki zai ba da umarni ya ce a buga tambura. Ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso.
Baya ga tambura, Lere tana da ƙarin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tunkaho da su, wato dutsen Fanwasa da kuma tafkin Fantaki.
Ita wannan Fantaki din wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki. Tana yamma da kogin Lere kuma tana gabas da garin Lere tsakanin kogi da kuma garin. Zaman mutanen Lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki din wajen kiwo da noma. Ana kama kifi a wajen, wato ana yin su. Duk shekara akan yi wannan bikin kama kifi a wani tafki din. To kusan shekara 45 da suka wuce aka daina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwan wani bawan Allah. Sanadiyan ya sa kifin a bakin sa yana kamawa yana sa baki sai kifin ta shige masa makogoro. Akai a cire aka kasa ya jawo sanadiyan ajalinsa sai aka daina yin wannan bikin kama kifi din. A lokacin da ake wannan ita wannan tafki tana da tarihi sosai kasancewa mutane Lere sun zo sun same ta ne a wani wurin. Lokacin da suka zo suna neman garin da su zauna sun yawo kusan shekara 3 bayan Ningawa sun kai hari a tsohon garin Lere da ke a yanzu gabas da garin Samunaka. Suka taso daga nan suka kamo haya suka tsallake kogin Lere din suka zo suka same wannan tafki din a wurin. Sun sha'awa sosai da wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfane su sosai da zamansu a wajen. Sa suka zauna a wajen lokacin da suka yi kaura a shekarun 1870. Shi dutsen Fanwasa yana gabas da ita wannan tafkin kuma gabas da kogin Lere din. Tsakaninta da garin Lere kamar kilomita 3. Da mutanen Lere suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin. Kuma suka yi fita lokacin da suka yi fita su je su yi kamar training na harbin kibiya da sauransu a wannan dutsen.
Lere dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka kacukan a kan tafkin nan na Fantaki. Kowane irin kalubale mutanen yankin ke fama da shi a halin yanzu? Ga Malam Nasiru Umar, sarkin dawakin Lere.
To a gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wanda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin Fantaki. Tafkin Fantaki yana da dogon tarihi a Lere kamar da kuka ji a baya, kuma ya zo daga baya ya fuskanci matsaloli iri-iri da an dogara da shi kan maganan noma, kiwo da kuma su wanda yana da matukan tarihi a sha'anin Lere. So yanzu wannan abu duk yayi kasa, ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a Fantaki saboda yanayin yadda yake ta matsewa ruwan ba shi da tasiri irin da muna kokarin da inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a yi a gyara wurin a fadada shi a karfafa shi ya zamanto yana ba mu cikakken abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan kuda za a gyara wurin don tarihi ya zamanto mana wani wuri na yawan bude ido wanda gwamnati za ta iya samun makudaden shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba karamin muhimmin wuri bane mu a tarihin lere.
To kowane mataki hukumar da lamarin ya shafa za ta dauka akan wannan kalubale?
A yanzu dai gaskiya gwamnatin ta samu wani consultant zai je duba duk su dam da suke da matsaloli kuma a cikin kasafin kuɗi na 2020 mun sa kuɗi mai yawa wanda za mu duba wayannan dam wanda ya kamata a gyara za a gyara su in Allah ya yarda wannan dam din za a gyara shi.
Injiniya Marcus Anga, daraktan albarkatun ruwa na jihar Kaduna. Tumadalla, da wannan tambari na masarautar lere muka zo ƙarshen shirin. Wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen Hausa na murar Amurka da gidajen rediyon Vision FM. A ƙarshen tsarinmu na kawance da juna. A madadin Sani Ahmad Lere, wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike, Sadusa Abubakar Zaki tare da taimakawar Abdulsalam Musa suka tace mana sautin. Sai kuma jagoran shirin Yakubu Lere, Muslim Muhammad Yusuf na gabatar da ke muku fatan alkhairi.
Madalla yanzu kuma ga nasihar ranar Juma'a babbar rana.
أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سنانا إمام سعيد الحتباوة الإمام المسلاة الجمعة أنا أهل الله دكينان تكينغرن بوشي تيت مرسلا محمد دولة دا جدا جن مائكة الروح دفركو حديثي يتبتا دقى منظر الله صلى الله عليه وسلم النبي دا كان سيكي تيوى بوئثتو لأتمم مكارم الأخلاق أن أيكوني دا إنشكا معنى مفيا كاوا وان دبيوكو نسيوا كيافي مودة شوتر دكي ودة زالين سيكا نادير كسكين مفيا كاوا وان دبيو ودة أيو نادير كسكين أبو وان دا muna neman mu Allah ya yafe mana amma kuma ba za mu iya hakuri mu yafe wa junan mu ba yayin da aka samu kuskure ko rashin fahimta bayan suna ɗaya daga cikin mafifita ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su sannan kuma ka ainihin baiwa wanda ya hana ka mutum ne misali bai taimake ka ba kai in ka samu gaban taimako ka taimake shi karka ce a'a ai akwai lokacin da ni bai taimake ni ba na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u na musulmi shi in ya samu daman taimakon ɗan uwansa ya taimake shi kamar yadda annabi yake cewa wa tu'ti man haramaka ka bai wa wanda ya hana ka sannan kuma wa tasila man qata'aka ka sadar da wanda ya yanke maka wanda baya zuwa wurin da kai ka je wajen shi wanda baya iya kiran kai ji yaya lafiyarka kai ka kira shi ka ji yaya lafiyarsa wannan na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u da musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su ba su tsaya iya nan ba taimakawa gajiyayyu taimakawa ainihin masu karamin karfi da wanda suke cikin halin kakanika yi da dukkanin wasu ayyuka na jin kai suna karkashin makarimul akhlaq mafiya kyawawan ɗabi'u da musulunci ke kiran musulmai da su yi riko da shi kuma wannan shine musulunci.
To madalla Imam Sa'id Al-Hatu bawa kenan da wannan nasiha. Da wannan ne kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A takaice kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci akan cutar coronavirus wacce ta bulla a China kuma ta bazu zuwa wasu ƙasashen duniya 18. Shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka a jiya Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun ƙasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka, inda ya ce ba zai yiwu a yi wasa da ƙulla ƙawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin ƙasashen Sin da Rasha ke yi a nahiyar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za ku kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin ku sake ji ko kuma sauraren wannan shiri musamman a kan shafinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da kuma Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Kevin Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku. Sai da hantsi, salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.